أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة قوم الشاب يرقى وتر رمضان هجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة لليه دولة أربعين دولة muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon samun dama da kuma rayuwa da ya mana har zuwa wannan lokaci muna godiya gare shi subhanahu wa ta'ala ganin ya riskar da mu wannan wata mai alhurma kuma sannan cikin waɗannan kwanaki masu daraja wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙara buɗe lada da hanyoyin samun lada cikin sauki a waɗannan kwanaki domin ya samar da rahama ga bayinsa ƴan tasu ya sa su cikin rahamarsa da aljanna ran tashin alkiyama muna fata Allah ya bamu dacewa ya samu na daga cikin wanda suka dace Allah gafarta wa iyayenmu da kakannin Allah ya hada mu da su cikin jannatul firdaus Allah ya shiryar da mu ya shiryar da iyalanmu da zuriyarmu muna karatu a cikin ayoyin suratul isra'i wadda wasaya da Allah subhanahu wataala yayi ya hana miyagun ayyuka yayi umarni da kyawawan ayyuka ya bude da magana akan cewa kar ayi shirka sannan ya ambaci dukkan wasiyoyi da yayi wadanda suke masu muhimmanci wadda da zaran an ce mutane sun sifantu da su to shikenan rayuwar duniya ta yi kyau wanda zai kai ga rayuwar lahira insha Allah a ci nasara saboda babu wata mummunar dabi'a face Allah subhanahu wataala yayi hani da aje mata dukkan kuma kyakkyawan dabi'a wacce za ta iya tabbatar da alkhairi ga dan adam Allah subhanahu wataala yayi umarni da aiwatar daka muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon nazari a cikin waɗannan ayoyi na suratul isra'i waɗanda suke da matukar muhimmanci a mu'amalan zamantakewar mu na yau da kullum tsakanin mu da ubangiji mahaliccin mu da tsakanin mu da bayin Allah waɗanda Allah subhanahu wataala ya kaddara mana rayuwa tare waɗanda cikin su akwai waɗanda Allah ya kaddara alaka da kusaci na jini a juna akwai wadanda Allah ya kaddara alaka da kusaci na zamantakewa na anguwa da makwabtaka akwai wadanda Allah subhanahu wataala ya kaddara zamantakewa da kusaci na ko zama a gari guda ko wani abu makamancin haka wannan duka zamantakewan da za a yi da kowane bangare idan aka yi sa'a waɗannan ayoyi aka yi amfani da su sai ka samu kowa an bashi haƙƙinsa daidai yadda ya dace sannan kuma kowane mutum sai ya zamanto ya samu sauki a cikin rayuwa sannan kuma kowane mutum zai tsammanin samun dacewa a lahira domin yayi abin da ya kamata yayi bisa bin umarnin dokokin Allah subhanahu wataala a duniya wadda hakan zai iya bada damar mutum ya samu cimma buri ko cimma nasara a rayuwar lahira muna mun karanta ayata mun tsaya kan ayata 35 a cikin waɗannan ayoyi don ka za mu tashi kan aya ta 36 insha Allah a cikin waɗannan ayoyi na suratul Isra'i mu ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana na wala taqafu ma laysa laka bihi ilm
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
ذلك مما
أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا
نعم الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم كرك يدى كبيبي أبون دباك دا إلمي أكنسا معنى وجن فدا وجن أي كتاو ولا تقف ما ليس لك به علم كبيبي ابو كفدا الحالي باك دا علمي اكنسا كو ابون دا يشافي حقين الله سبحانه وتعالى حرام ني متين يي مغانا اكن حقين الله با بيس علمي با حرام ني متين يي مغانا ا cikin addinin Allah با بيس علمي با haramu ne mutum ya faɗi son rai bisa son ra'ayi bisa ra'ayi kadai ba tare da ilimi ba ba tare da hujjoji da dalilai ba a cikin harkar addinin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi man qala fil qur'ani bi ra'ayhi falyatabawwa maq'aduhu minan nar malamai sun tabbatar da cewa ya inganta wanda duk ya faɗi abun da ya ga dama a cikin alqur'ani kawai ya faɗi ra'ayinsa to wannan ra'ayin da babu wata hujja dalili tabbatattu wanda suke tabbatar da shi to wannan ya tanadi gurin zaman sa kawai a wutar jahannama domin shi dan wuta ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa man qala alayya ma lam aqul aw kama qala sallallahu alaihi wasallam falyatabawwa maq'adahu minan nar ko man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda duk ya kirkiri ƙarya a kaina inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kirkiri ƙarya a kansa ya jingina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don a dauka cewa abun da yake faɗa gaskiya ne to alhali abun da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yayi haka shi ma ya tanaji gurin zaman sa inda yake so kawai domin shi dan wuta ne tabbas wuta zai je kaga wannan au yana daga cikin miyagun ayyuka mutun ya kiri ƙarya ya jingina ga Allah subhanahu wataala ko ya kiri ƙarya ya jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kiri ƙarya a cikin addinin musulunci dole ne kawai mutun ya kayyade kansa da iya abun da Allah ya faɗa ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko sahabbai suka rawaito ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina ala fahmi ulama'il umma min salafiha wato mutum dole ya tsaya akan abunda Allah ya faɗa ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma sahabbai suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace ko ya aikata iya nan ya kamata mutum ya tsaya kuma bisa fahimtar malaman al'umma magabata amma duk wani abu da mutum zai yi na kiran ƙarya ko bin wani ra'ayi ko bin son zuciya kawai akan harkar addinin musulunci ya faɗi abin da yake so ko ya shigar da abin da yake so ya faɗi abin da babu tabbas ko ya faɗi abin da babu hujja akai to wannan sakamakon wuta yake kai mutum don haka babu kyawu shi yasa Allah subhanahu wataala ya kamanta fadan abun da ba mutum bashi da ilimi a kansa game da Allah ya karana shi mana ya jera shi da shirka. Allah subhanahu wataala da yace kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairi al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan sai ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inma harrama rabbiyal fawahisha cewa ubangiji na ya haramta duk wani harkar da ba daidai ba, duk wata harka ta sabo, duk wata harka ta ƙetare iyaka ubangiji ya haramta ta. Allah subhanahu wataala ya haramta al isma wal baghya wato duk wani zunubi da kuma ƙetare iyaka, buce gona da iri, sannan Allah subhanahu wataala abuna ƙetare iyaka ba tare da haƙƙi ba a cikin mutuncin dan adam ko cikin jininsa ko cikin dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba, duka wannan Allah ya haramta. Sannan wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, Allah subhanahu wataala ya haramta ko hada Allah da wani cikin abun da babu wani hujja da Allah ya saukar akan haka. Daga ƙarshe sai ya cika da cewa bayan ya ambaci shirka wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun, Allah ya haramta ku fadi abun da ba ku da ilimi a kansa game da Allah, ku kirkiro ƙarya ku jingina ga Allah, wannan haramun ne kai tsaye. Allah ya kawo shi jeri guda da shirka, wato tamkar shirka ce ga Allah subhanahu wataala, don haka Allah ya haramta shi kuma sakamakon baya kyau idan mutum ya zamanto haka. Don haka wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, karka yadda ka bibi ka fadi ko ka aikata abun da baka da ilimi a kansa, musamman abun da ya shafi Allah subhanahu wataala. Mutum ya ta magana a cikin harkar addinin musulunci alhali bashi da ilimi, ko kuma kawai mutum ya zamanto yana bin addinin musulunci bisa sauransa, idan an faɗi abun da ya daidai da sauransa shikenan. Idan an faɗi wani abu bashi da ilimi ko kaɗan akan abun sai ya ta musu, wannan mafi sharrin mutane kenan. Mutum ya ta musu akan abun da bashi da ilimi, akan dukkan fannoni na ƙwarewa na ilimi mutane suna sarayarwa su yi saranda ga duk wanda shi ne ya ƙware a wannan ɓangaren. Amma in aka zo ɓangaren harkar addinin musulunci, kowa ma in kai rashin sa'a sai ka samu yana da baki, kowa zai iya magana ce ai addinin musulunci kaza kaza, ko kuma ya faɗi abun da yake so ya shigar da sauransa. Ana cewa wane fa yana gaya ma Allah subhanahu wataala ne ya faɗa, ko yana ce maka Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa, kai kana maganar ra'ayi, kana maganar sore, ko kana maganar wani mutum daban a cikin wanda ma wataƙila sunanan suna rayuwa ba a samayin da zai ƙare da duniya ba, kana ɗauko maganarsa kana riƙewa, ana faɗan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana cewa wane naku ya ce kaza, alhali ya yi karo da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ba ƙaramin haramci ba ne, haramun ne, bai dace ba a kawo maganar duk duniya. In maganar su ta yi karo dukanmu duniya a tara maganar mu, Allah ya kiyaye a ce ta yi karo da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, maganar mutanen duniya ajiye ta ake a gefe a ɗauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai, don maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane. Bambanci daraja tsakanin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar sauran mutane kaman bambancin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a karan kansa sallallahu alaihi wasallam akan sauran mutane, haka bambancin maganarsa take wajen daraja. Kamar yadda bambancin haka personality sa ma'ana shaksiyarsa ya wato bambancin yanda yake wato a matsayinsa na manzo sallallahu alaihi wasallam, to bambancin sa da mutane haka bambancin maganarsa da maganar mutane, to haka wato katamkar bambancin shi kansa da sauran mutane. Yanzu akwai wani mutum da aka isa a ce darajarsa irin ta manzo ne sallallahu alaihi wasallam, babu shi, to haka ma magana an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to magana ta kare, babu wani wanda yake da hankali zai kawo magana wacce take karo da abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ta ko ta wani irin hanya. Wanda yaga kuma to ya sai ya faɗa teku da yasa ne, ya sai abun da ba zai iya dauka ba, ya nemi abun da ba zai iya jurewa ba. Daka ake so ya zama wajibi mutane su zamanto suna bibiyan abu bisa ilimi, don haka duk wata magana game da addinin musulunci wacce mutum zai yi ta ba tare da ilimi ba, wannan jefa kansa cikin halaka yake a duniya da lahira. A duniya zai zama kaskantacce saboda an tabbata ba da ilimi yake magana ba, zai zama kaskantacce. Ana magana da aya yana musu da ita, ana magana da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu da su. Koda wasu mutane sun taru a gindinsa, za su dawo su gajiya su yi nadama tare da shi gaba daya in Allah ya nufe su da alheri. In ba ka su yi ta tafiya cikin tsagawa har Allah ya kama su ta inda ba sa tsammani. Saka ba a ƙarya a jingina ga Allah, haramun ne kai tsaye. Allah subhanahu wataala ya haramta a yi faɗi abun da ba a sani ba game da shi, a faɗi abun da ba a sani ba a ce shi ya faɗa, a faɗi abun da ba a sani ba a yi karo da abun da ya faɗa, wani ba daidai ba ne. Ko a ɗauko wata magana a jingina ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam, ko a kawo wata magana ko ra'ayi ya yi karo da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duka waɗannan laifuffuka ne. Shi yasa Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, kar ka yadda ka bibi ka furta ko ka aikata abunda baka da ilimi a kansa. Duk abunda ka san cewa baka da ilimi a kansa, to kai shiru kawai, ka ce wallahu a'lam. Baka da ilimi akan abu, to kai shiru wallahu a'lam, sai a je gaba har a samu wanda yake da ilimi a kansa. Ko kuma ka je ka bincika ka gano daga baya ka samu ilimi a kansa, to sai ka yi magana a kai. Amma duran da aka zo maka da abun da baka da ilimi kuma ya shafi haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, abun da ya shafi addinin Allah ko ya shafi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in baka da ilimi sai ka shiga gonar ilimi ka kama bincike in kana so ka yi magana a kai. Idan kana so kuma ka huta a ganinka, to sai ka zauna kawai ka kame ba tare da magana ba ko ba tare da kutsa ba, sai ka yi ka huta kenan cikin sauki. Amma mutum ya koma ya yi ta magana akan abun da ba shi da ilimi, wannan haramun ne. In mutum yana da ba shi da ilimi akan abu, in mai ilimi ya gaya masa, to ya kamata ya ɗauka ne kawai, ya ɗauka, domin ko ta ina gaskiya ta zo ya kamata a karɓe ta, in dai gaskiya ce an tabbatar cewa gaskiya ce. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda an karɓi magana daga gurin shedan ma lokacin da shedan ya furta gaskiya, tare da cewa a kowane lokaci yawanci shedan shi makaryaci ne kuma ƙarya yake, amma da ya yi sa'a wata rana ya faɗi gaskiya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda a yi aiki da ita, kuma ya yadda a karɓi maganar cewa gaskiya ce. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata maganar, kuma ya ce anan ya yi gaskiya duk da cewa shi makaryaci ne, ya ce sadaqa wa huwa kadhubun, wato ya yi gaskiya duk da cewa shi shedan kullum a ƙarya aka san shi. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kai tsaye da wannan nassi cewa mutum ya bibiyi a wani abu da ba shi da ilimi a kai har ya je yana maganganu ko kuma yana fadawa cikin wasu ayyuka wadda ba shi da ilimi a kai. Saboda idan mutum ba shi da ilimi a kai, ya tsaya a iya inda yake da ilimi, ya tsaya a iya inda yake da ilimi. Yanzu misali, irin yaɗa labarai da ake ta yi a kan ciwon da ake ta cewa ya shigo, wadda mun gani zahiri ƙasashe da yawa sun sha bala'i, an yi mutuwa, an yi ta kamuwa, ana kan kamuwa, nan ma aka ce ya shigo wasu jihohinmu, ya ɗan fi yawa kamar yadda masu bayanai suke yi, kamar yadda ake nunawa, kamar yadda ake faɗa a labarai. To hakanan baka da ilimi akan wannan abun, ba da ma ka ce babu wannan ciwon don kai ba masanin lafiya ba ne, ba da ma ka ce adadin ciwon mutane kaza sun kamu don ba aikin ka ba ne, kuma ba kai ba, ba ka isa ka ce ba, ba da ma ka ce lallai kaza 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 za ka yi wa mutane wai bayani akan abun da aka ɗauka na doka, baka da ilimi akan wannan abu. Ba mamaki wani sa'i a ɗau wani mataki ya zamanto mutane su jibe musu daidai ba, ko kuma lalle a ga cewa wasu sun zurfafa wajen abun da suka ɗauka, ko cikin abunan zarafi ko wani abu, kai ka ce za ka yi bayani wai don gamsar da mutane alhali ba aikinka ba ne, ya kamata ka yi shiru. Yawa, ya kamata ka yi shiru, kar ka nemi wai karɓuwa a gurin wasu ko karɓuwa a gurin a sanka, ko kuma a ce kai ma wani gwani ne, Allah zai tambaye ka. kawai abunda baka da ilimi akan sa an sa waɗanda suke kwararru akan abun kai ba likita bane kai ba komai bane to tsaya a inda ka sani kawai in an zo fagen ka sai kai magana anan in kana magana a fagen addinin musulunci kuma ka tabbata kana yin sa bisa ilimi shi kuma addinin musulunci a kullun yana magana ne bisa a tsaye a tabbatar da adalci a tabbatar da haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala a tabbatar da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mu'amalanci mutane bisa koyarwan yadda Allah subhanahu wata'ala yace a mu'amalance su to zaka ga idan aka ga an yi wani abu wanda ba haka ba a fake da cewa akwai ciwo ayi wani abu na sabon Allah to nan ne zaka ji a daliban ilimi sai su yi magana akan wannan in an fake da ciwo akai wani abu na sabon Allah to nan dole a yi magana amma kai haka kawai ka zo kana ta bayani ko ka yi wani rubuce-rubuce ko ka yi wasu maganganu a kafafen labarai wanda ba haƙƙinka ba ba kai ba likita ba kai ba ɗan kwamitin ƙwararrun da aka sa su yi ba kai kawai ɗan gefe ne ka yaɗa kai ma wai kana so ka sanu ba haka ake sanuwa ba ka sanu a gurin Allah ya fi ka sanu a gurin Allah da gaskiya idan ka riƙe gaskiya Allah ke sa a san ka in har sanuwan ne ma kuma sanuwan ma ba shi ne nasara ba. Sanuwa ba shine nasara ba ko kadan wani sa'i sanuwa ma halaka ce saboda haka wani sa'i haifar da halaka take to haka kullum mutun ya ji tsoron Allah kawai ya faɗi gaskiya sai Allah yayi albarka cikin maganganunsa in zai rubutu ya rubuta gaskiya bisa ilimi ba zato ko kuma a'a ya karanto a guri kaza na ra'ayin wani shi ma bisa cewa ga abin da yake goyon baya ko kuma kai takarkata cikin abin da kai ka fi gamsuwa da shi alhali wataƙila shi ne kuskure kai shiru kawai ka kame tunda ba a ce dole sai ka yi ba ba a ce dole sai ka abin nan ba masu masana sun ce gashi nan akwai ciwo to shikenan sai ka bi duk dokoki da aka ce an yi shikenan ka kawo bakinka in za ka yi magana kuma ka yi magana bisa ilimi in an sabawa Allah cikin mu'amalantar magana da wannan ciwon nan kuma ka yi magana a matsayinka na ɗalibin ilimi don a gyara ba don komai ba don a gyara da dukkan usulubin da ya dace sai ka yi magana tare da dukkan bin abun da ya kamata yawa a bi dokoki shikenan kowa sai ya bi doka wannan kowa ya ji ba dole in an yi magana kai ma sai ka maimaita ba kai ba aikinka ba ne idan shugabanni sun yi magana an isar ai shugabanni sun yi magana da talakawansu ba kai bane kuma shugaba ba kai ne zaka gaya wa mutane ko ka gamsar da mutane ba a'a abunda suka faɗa sai kowa ya gamsu da shi shikenan akwai radio akwai waya akwai komai kowa yana da hankali yana ji kai ko ba kai aka sa kai ba ko ba inda wani shugaba yace ka wakilce shi to saboda haka a rinƙa yin abubuwa a faɗi iya gaskiya mutum in zai magana amma wani sa'i zaka ga wani ya cika takardu da rubutu kana kallon title din rubutun ka san inda ya karkata daga nan kai kuma kana da naka inda ka karkata daga nan ka san kawai kai da shi karo da karo kuke yi ka ga wannan ba daidai bane ai magana bisa hujjoji ai magana bisa daidai da sauransu in ra'ayinka zaka kare sai ka shiga gida kawai kai abun nan wataƙila kai kuskure wataƙila kai daidai in dai ra'ayi ne zaka iya yin kuskure zaka iya yin daidai in akan daidai kake ko addu'a kai da izinin Allah Allah subhanahu wataala zai dora mutane akan daidai ce aya Allah ka dora mutane akan daidai shikenan amma in ai ya fito sabon Allah ya bayyana ko wani abu wani zaka yi magana akan irin waɗannan abubuwa don a gyara bisa usulubin da ya dace amma ka yi magana akan ciwo karara ka rinka cewa za a kamu ko ba za a kamu ba wannan ba aikinka bane ba aikinka bane masu faɗa masana wannan sune suke wannan abubuwa to irin wannan abubuwan zaka ga mutane da yawa suna nan wasu suna rubutu wasu suna magana wasu suna abunan kawai idan mutum ya koshi ya gamsu da abun da ya gamsu da shi sai ya fito wai shi ma zai gamsar da mutane yadda ake kamuwa da ciwon ta yaya zaka gamsar da mutane yadda ake kamuwa da ciwon gwamnati ma bata recognize ɗinka a cikin wanda za su yi mutane wannan bayanin ba don ba shi ka karanta ba in karatu ne ba shi ka kware ba in kwarewa ne ba shi ka sani ba in sani ne waɗanda suka sani aka faɗa musu suka faɗa wani sa'i waɗanda suka san abun ma zaka ji bayanan da suke yi daban da yan kore su suna nan suna faɗan wasu abubuwa suna ta ƙara gishiri a cikin abun alhali waɗanda suke ƙwararru akan abun su kuma abun da suke faɗa daban to kaga ya kamata a bar mutane su nitsu da bayanin wanda aka amince da su su ne wannan in ba ka sai a jefa kai cikin halaka wala taqfu ma laysa laka bihi ilm akan wannan ciwo da ake ta maganganu akan sa a yanzu akan wannan ciwo da yawa an halaka ewa an halaka domin an faɗi ƙarya ba tare da dalili ba wasu sun yi ƙarya, wasu sun faɗi magana gaskiya gaskiya amma sun wuce gona da iri, wasu sun yi kaza, dukan mu gaba ɗaya kowa da inda ya faɗa. To anan wajibi ne kawai in dai tsantsar wannan ciwon za ka faɗa, to ka ce likitoci sun tabbatar cewa akwai shi, ya shiga gari kaza, ko kuma masu bayani sun ce akwai shi. Ba za ka ce tabbas ciwo gashi nan mun gan shi, a ina ka gan shi? Masu gani dai sun gani, wayanda suke su aka sa su yi wannan abu, su aka sa su yi bincike da na'urorin da suke bincike, kai baka da ita, don haka baka isa kai magana ba. To saboda haka ya kamata mu rinka bibiyan abu na gaskiya don mu faɗi gaskiya mu huta. In mun ga dama ma ba mu yi magana ba, shikenan ya fi mana sauki. Kawai yawanci abin da zai yake zama wajibi a yi magana shine a zo ana saƙon Allah a fili. To nan in Allah ya baka daman kana daga cikin masu magana, to nan sai ka yi magana don a gyara, tare da yin magana cikin hujjoji da dalilai. Abubuwa kaza da ake yi ba daidai ba ne, amma a bi doka, wajibi ne a bi dokoki, wajibi ne a saurara, wajibi ne a yi abin da gwamnati ta ce a yi, to sai a yi, tunda ba ta yi wani da saƙon Allah ba subhanahu wa ta'ala. Amma idan aka zo matsayin cewa ciwo ƙarara, ka ce in an yi kaza ana kamuwa, in an yi kaza ana kaza, in an shiga kaza ana kamuwa, wanda suka san abin ko ba su bari haka ba, kai ne kawai kake ta bayani a matsayinka na ɗan kore, to wannan ba daidai ba ne. Duk abin da mutum yake jin cewa zai faɗa wai don cewa yanzu shi ma yayi ya zo, ya yi amfani da dama ya faɗa cewa yayi ne, wannan ba daidai ba ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, to haka duk abin da ka faɗe shi ka tabbata cewa insha Allah ta'ala ka faɗe shi bisa hujja, kuma ka faɗe shi cewa nufin gyara kake, kuma ka faɗi abin da bai saba da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma manhajin magabata ba, ka tsaya a iya nan. Wannan shine abin da alqur'ani yake karantar da mu a kullum, wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, wannan tsakanin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma magana a cikin harkar addinin Allah. To sai kuma wala taqafu ma laysa laka bihi ilm bangare guda kuma shine tsakanin mu tsakanin mutum da bayin Allah, tsakanin mutum da bayin Allah a lokacin zamantakewa, a lokacin rayuwa, a lokacin da ake cikin yanayin da duk ake ciki, a harkar kasuwa ne, a harkar zamantakewa a gurin sana'a ne, a harkar gurin aiki ne, a harkar zamantakewa ta auratayya ne, a harkar zamantakewa ta hulɗa ne, a harkar zamantakewa ta harkar noma ne, ko menene. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, ko a wace irin harka ce, Allah ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, kar ka bibi ka je ka yi magana cikin abun da ba ka da ilimi a kansa, ko ka bibi ka je ka yi magana ko aiki cikin abun da ba ka da ilimi a kansa. In ya shafi haƙƙin wani, in kai za ka tsaya gaban Allah, shine mun wuce a cikin ayoyi daban-daban a Al-Qur'ani wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mutum ya faɗi magana haka kawai akan mutane, ya ƙiri ƙage ya faɗa alhali ba shi da ilimi. Ilimi shine ka tabbata ka gani kana nan akai, ko ka tabbata ka gani ko ka ji da kunnenka wane ɗin nan lallai ya faɗa, don haka sai ka ce ƙwarai kuwa wane ya faɗi kaza kaza, ka faɗi nassin abun da ya faɗa, babu matsala, ka faɗa bisa ilimi, ko a gurin shaida ne, ko a gurin bayani ne, ka yi bayani bisa ilimi, ko kuma wane ɗin nan tabbas ya aikata kaza, ina tsaye a gurin na gani, shikenan ka faɗi iya abun da ka gani, kuma iya abun da ya aikata na iya nan zaka tsaya. Amma misali wane naji an ce ni ma haka naji, don maganan yayi yawa a gari shi yasa ni ma na faɗa, wannan ya zama shirme. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, mutane da yawa suna ta faɗa sai me, baka ji Allah ya ce maka wa in tu'i aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah, in kace zaka bi mafi yawa sun faɗa, mafi yawa haka suke yi, mafi yawa haka suka aikata, yudilluka an sabilillah, sai su barka kai daga tafarkin Allah. Ba za ka biyewa cewa haka ake faɗa, haka aka ce, haka a'a, zo ka faɗa ka gan shi yayi, zo ka faɗa ka ga ya je, zo ka faɗa ka ga ya aikata, to wannan shi ne. amma baka ga ya aikata ba baka gani ba baka ji ba kawai hasashe ne da maganganun jama'a haka kawai ake kururutawa da mutane da shedanu da aljanu duk sun zama shedanu sai wanda Allah ya kare kawai su ta maganganu akan wani sai akan wato mutuncin dan adam wani sai akan mutuncin dan adam mutum ya zo yayi ta sara yayi ta magana yayi ta fada alhali bashi da ilimi bai gani ba kawai ya ji ne wanda ya ji ma ya ji ne a gurin wanda ka ji ma shi ma ya ji ne shi ma wanda ya ji ya ji ne babu tushe a cikin abu ka tashi ne ka je ka gani da kanka a'a haka kawai bayani eh to ai ni na ji mutane suna yawan fada ne wajen mutum goma na haru da su duk su fada ko duk mutum mutanen gari ka hadu da su duk suka fada in dai baka gani ba baka da hujja in ba kana nan akai ba baka da hujja in ba ka ji da kunnenka ba baka da hujja kai shiru akai don yafi maka alheri abinda ka ji da kunnenka in ka fada wannan ka tabbata ka ji da kunnenka ka fada bisa ilimi abinda ka gani ido da ido ka fada wannan ka fada bisa ilimi nan ma kuma kar ka yadda kai kari ka fada kai ba tare da sharhi ba ka fada iya abinda ka gani ka tsaya iya nan ka ce wannan shine abinda na gani shi yasa daga cikin magabata akwai wani mutum wanda ya ba wani amana da ya ba wannan amana sai wannan ya dawo da amanar da ya dawo masa da amana sai suka yi magana adadin wanda ya karɓi rance a gurin wannan da ya karɓi rance sai zama suna magana yaren da suke ji su biyu ɗaya na gefe da yake jinsu shi ba ya jin yaren nasu amma shi Allah ya masa basira duk abun da aka faɗa a gabansa shikenan ya haddatu a kansa doka sai ji wannan ya ce kaza 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 suna zaune a masallaci wannan ya faɗi kaza 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 sai wannan kuma ya faɗi kaza 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 sai kusuma ta faru a tsakanin su maganganun da suka yi narance da yadda za a yi da sauransu duk gaba ɗaya ya haddatu a gurin a kwakwalwan wancan amma bai san ma'anar magana ba shikenan da aka zo husuma ta faru a tsakanin su na rashin fahimta akan wannan al'amari na dukiya sai aka zo alƙari ya ce akwai shedu a gurin suka ce ba kowa tattare da mu sai wani mutum ɗaya wanda muke ga alaman baƙo ne amma yana nan a gari baƙo ne amma yana nan a gari ne don ana ganin sa ana sallah da shi ya ce to a kira shi alƙali ya ce a kira shi da aka kira shi ya zo sai aka ji shi baya fahimtar yaren su yaren garin gabaɗe shi baƙo ne iya inda ya sauka gidan da ya sauka kawai suke magana da irin yarensa da yake ji na danginsa sai aka ce to amma a zo da shi da aka zo da shi sai aka ce aka tambaye shi sai aka ji baya jin yaren su sai aka kawo mai tarjama wato mai fassara abun da za a faɗa sai aka tambaye shi cewa ka haɗu da waɗannan mutanen a zaune a cikin masallaci cikin waɗannan kwanakin sai bayyana cewa eh lalle ya gansu sai ya ce to amma ko ba ka jin abin da yace ai amma gaskiya ya kiyaye duk abin da suka faɗa da yaren su zai iya maimaita abin da wancan ya faɗa ko zai iya maimaita abin da wancan ya faɗa sai ka ce to wannan me ya faɗa kawai sai ya jera maganan iya abun da wannan ya faɗa inda suke tare kawai ya jera bai ƙara ba bai rage ba wannan kuma me ya faɗa sai jera shi ma magana sai gashi nan kawai wannan ya ce za ka bani kaza zan dawo maka da lokaci kaza za a yi kaza sun yi ittifaki ga abun da suka yi ɗaya zo yake kusuma shikenan kaga abun da ake so ka faɗa shine ka jera magana wadda take babu wani ƙari sai dai ba mamaki wani sai za ka iya faɗansa da wani irin harce ko usulubi amma ka tabbata iya abun da ka sani ka faɗa musamman in ya shafi mutuncin wani musamman in ya shafi dukiyar wani ko musamman in ya shafi jinin wani balle in ya shafi rayuwar wani ka tabbata ka faɗi iya gaskiya ka tsaya a nan kar ka yadda a zubar da mutuncin wani wai don kawai abun da mutane suke faɗa
ko a zubar da mutuncin wata wai don kawai abin da mutane suke fada amma baka gani ba wani zaka ji ya ce to ni dai duk mu'amalar da muke yi da shi gaskiya a iya zahirin abin da na gani ni dai ban ga matsala ba to amma sai dai dake jama'a sun fada a kada ka fadi gaskiya ka tsaya ce duk mu'amalar da kuke yi da wani baka ga matsala ba kawai sai ka tsaya ana amma magana abin da jama'a suke fada wani ya rage nasu su je su can Allah zai musu hukunci da abin da suke fada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka hadisatul ifk ta faru lokacin da hadisa wato abun da ya faru da Aisha radiyallahu anha lokacin da munafikai su Abdullah ibn Ubay ibn Salul suka yada labarin da munafikai suka kawo cewa ana tuhumanta da Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami radiyallahu anhu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya rike wahayi bai yi wahayi ya bayyana hakikanin abun ba sai da aka fi wata ana gwagwarmaya akan harkar ko ina Madina ta yi tsami ta dau dumi zum Allah subhanahu wataala ya yi shiru wanda suka halaka akan mutuncin Aisha radiyallahu anha masu fadan abin da za su fada suka fada munafikai suka ta yaya ta abin da ba gaskiya ba saboda haka da aka yi wannan Aisha radiyallahu anha ummu ruman radiyallahu anha tace mata ki hakuri yake Aisha lokacin da dumi ya kai dumi tace ki hakuri yake Aisha babu wata mace a duniya da za ta samu daraja a gurin mijinta face sai ta samu tsangwama daga mutane duk mace ta samu daraja a gurin mijinta da wuya ba ta samu tsangwama ko daga dangin mijin ko kuma danginta ko dangin ko makwabta ko wasu abu na indai mace ta samu daraja a gurin mijinta wato ma'ana mijin yana daraja ta iyaka to sai ta samu tsangwama a rayuwa wannan ka'ida ce haka Ummu Ruman mahaifiyar Aisha radhiyallahu anha ta faɗa mata don haka Aisha radhiyallahu anha tana da daraja a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ta samu tsangwama irin waɗannan tsangwamomi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya abu ne suka samu yanayi gidansa ya samu kansa a yadda ya samu kansa a wancan lokaci to a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayan hatta ɗan uwan zamanta ya tambayi Ummu Hani tace ma alimtu minha illa khaira wallahi ni ban san komai game da ita ba sai alkhairi yace ya sauda me zaki ce game da Aisha radhiyallahu anha ga abun da ake faɗa akanta ga abun da ake faɗa akanta ma za ta kulina fi Aisha me zaki ce game da Aisha radhiyallahu anha tace ya rasulullah ma alimtu minha illa khaira ni ban san komai game da ita ba sai alkhairi kowa in ta magana kawai sai ta fashe da kuka saboda ga su dai abokanan zamanta ne amma iya abun da suka sani kawai ma alimtu minha illa khaira abun da Bahaushe yake cewa kishiyoyi ko to hatta anan wannan kishin bai sa sun faɗi ƙarya akan ta ba yanzu kaga inda a yanzu ne ce a ba tunda kaji ana ta faɗa kan kai ma tsabar son ta kake shi yasa kake ta biyo gashi mutane suna ta faɗa mutane za su mata ƙarya ne mutane za su mata ƙarya wannan gashi an mata ƙarya Allah ya wanke ta min fawqi sabai samawat gashi an mata ƙarya ba wanda ya wuce a yi masa irin wannan ƙaryan kaji ana caccakan mutuncinsa amma ƙarya ne za ka ji irin wannan abubuwa da yawa amma yawanci in Allah ya nufi ɗaga darajar mutum in ka ji ana yawanci cikin mutum ko ta ina ana magana to Allah yana nufin ɗaga darajarsa a duniya darajarsa za ta ɗagu a lahira darajarsa za ta ɗagu insha Allah ta'ala duk yawanci wanda ka ji ana caccakan zago tsangwama maganganu da abu ne ai ta faɗa ai ta faɗa ƙarya kai da ka ji kawai da za ka kwantar da hankali in ka ji yadda maganan ta yawa akan wani ya kamata ka ce kai wannan maganan ƙarya ne don wasu abubuwan zaka ce kai wannan dan adam ne shi kadai duk wannan labarin shi kadai ita kadai duk wannan labarin ai ta faɗa akan ta ita kadai an yi au in gaskiya kai ina yaushe aka yi ta yaushe ma aka haife ta shekaran ta ma nawa a duniya ko shekaran sa nawa a duniya gaba ɗaya ma in har gaskiya ne wannan anya sai ka ce shekaran sa dubu sai ka ce ya fi kowa a duniya kullun labarin sa to nan zaka gane cewa kai kadai ya kamata ka ƙaryata labarai to balle abun da baka da ilimi akan su in baka da ilimi akan abu kai shiru idan kai shiru akan abu Allah ba zai maka hisabi akan sa ba amma abun da kai magana sa tuktabu shahadatuhum wa yusalun za a rubuta duk abun da suka faɗa mutane wa yusalun kuma za a tambaye su ranar tashin alkiyama duk abun da ka faɗa akan wani ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza za a tambaye ka kawo hujja ranan da ba zai yafe maka ba shi wannan mutum saboda haka wala taqafu ma laysa laka bihi ilm manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye hatta Zainab bint Jahsh radiyallahu anha Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Zainab bintu Jahash kanat tusamini inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Zainab bintu Jahash ita ce wacce take rige-rige da ni, ba wacce take kaiwa a rinka gogayya da ni da ita a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin Zainab bintu Jahash. Amma duk da haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Zainab bintu Jahash, yace ma za ta kulli na fi Aisha radiyallahu anha, tace ma alimtu minha illa khaira, ni ban san komai game da ita ba sai alkhairi. Sai ma abuna su Fatima bintu abuna Jahash ɗan uwan Zainab din su sun dan fita ma kaushin magana, ɗan uwanta sun fita kaushin magana akan Aisha radiyallahu anha. Amma ita kanta da suke zaune tare karkashin miji dai sallallahu alaihi wasallam tace ma alimtu minha illa khaira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Barira, yake Barira, me zaki ce game da Aisha radiyallahu ta'ala na? Tace ya Rasulullah, sai kuka kawai take ma alimtu minha illa khaira, ni ban san wani abu game da ita ba sai alkhairi. Shikenan kawai ta kama bakin ta tashi. Duk mutumin kirki an ce me zaka ce game da wani, ni gaskiya ban samu nan sai ba sai alkhairi. Ina ganin sa a masallaci, ina ganin sa kaza. Saboda me? Duk abin da za a fada in na sharri ne wanda baka gani ba, kar ka fada. Wanda ya gani ya je ya fada, wanda ya ji da kunnensa wannan mutumin ya fada to ya je ya fada. Amma kai baka ji ba, wani ne yace maka haka ne, wancan ma shi ma wani ne yace masa haka ne, wannan dorin din kar ka yarda da shi, kar kai magana. Kawai ka ce ni ban san komai ba sai alkhairi, ina ganin sa yana sallah tare da jama'a, ina ganin sa yana kaza, iya abun da na sani kenan. Amma ran da wani abu ya bayyana gare ka zahiri, to abu kaza kam na gani, kuma abu kazan nan ran da ka gani ko kuma ka gani sau daya, iya shi zaka fada. Ba za ka ce aikin sa kenan kullun haka yake yi ba, don baka gani kullun ba. Amma ka gani tabbas sau daya ka ganshi yayi ko ka ji ya fada, to wannan sai kai magana. In an buƙaci maganar ka sai ka faɗa, iya nan sai ka faɗa ka tsaya haka, shari'a ta ce ka ba da shaida akan abin da ka sani. Amma in ba ka ba, Allah ce satuktabu shahadatuhum wa yus'alun, tabbas za a rubuta duk abin da mutane suke faɗa akan bayin Allah. Wa yus'alun, kuma za a tambaye su ranar tashin alkiyama, za a tambaye su. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kar ka yadda ka bibiyi har ka furta har ka aikata abun da baka da ilimi akan su. In ya shafi mutuncin wani ko ya shafi dukiyar wani, in akan dukiyar wani ne, ka faɗi iya gaskiya ka tsaya. Kana ce an ce za a raba a baka, ko a ɗauko ka a baka wasu kuɗaɗe wai don ka zo ka bada shaidan ƙarya, ko kuma idan ya tsira wannan kuɗaɗen ya mallake su, to akwai kaso kaza da za a baka. Abu kawai a jinu akan cin hanci da rashawa, ka je ka bada shaidan ƙarya, ko ka faɗi ƙarya, ko ka faɗi wani abu akan mutum don a ƙwace abun da yake hannunsa, alhali ba haƙƙi ba ne na a ƙwace, kawai ya zamanto an raba shi da shi, kai kuma ka bada shaida ko ka faɗa. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kar ka yadda kai haka ran wani, kar ka yadda kai magana a je ga za a zubar da jinin wani sakamakon kai ma ka faɗa. Ka jajirce wani, zaka ga ya jajirce yana ta magana, alhali inda zaka ce masa a ina ka gani, babu. A ina ka ji da kunnenka wannan din ya faɗa, babu. A'a, na ji ne daga majiya mai tushe, kuma yadda yawan jama'a ma suke yawan faɗa, ai dole kawai ya zama gaskiya. Yawan jama'a suna faɗa sai ya zama gaskiya. Suwaye jama'a da Allah ya ce in ka bi mafi yawan jama'a za su halakar da kai, su ɓad da kai daga tafarkin Allah. Da yawa daga cikin mutane an taɓa mutuncinsu ba tare da ilimi ba. Diwa daga cikin mutane an sa sun yi asaran dukiyansu ba tare da ilimi ba. Diwa daga cikin mutane an taɓa jininsu ba tare da ilimi ba. An tsare wa'yansu ba tare da ilimi ba, sakamakon bayanin wa'yansu wadda ba na gaskiya ba. Waɗannan maganganu da mutane za su rinƙa yi ana yayyawa a cikin jama'a, duk abin da za ka faɗa ka faɗi gaskiya, duk abin da za ka ce ka faɗi gaskiya. Dan ka faɗi gaskiya ka tsaya a iyana, wane kaza ne, wane kaza ne, haka muka tabbatar, haka na tabbatar, shikenan. Wane ba kaza bane, don gaskiya ni ban ji ba, ni ban gani ba, don haka bazan faɗi abin da ban gani ba, bazan faɗi abin da ban ji ba, ni ban ji ya faɗa ba, kuma ni ban gani ba. Kana nan akai, a ni bana nan akai, haka ne magana, a gaskiya ni ban sani ba, kawai shikenan. Ka huta kawai in baka sani ba. Don haka wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, Allah ta inna sam'a, lallai kunne ji, wal basara da gani ido, lallai kunne da ido da kake gani, kunne ba shi yake ji ba ya jiyo jita jita yazo ya yada wal basara ido ba shi yake gano jita jita ba yazo ya yada wal fuada da zukata wani sai fa kawai wani a zuciyarsa zai raya abu kuma sai ya fada sai ya ce kuma abun ya zama gaskiya duk abunda harkar zuciya ta raya kullu ulaika Allah subhanahu wataala ya ce dukkan waɗannan abubuwa din kana anhu mas'ula wato Allah zai tambaya akan su Allah zai tambaya akan su dukkan waɗannan abubuwa Allah zai tambaya akan su ya aka ce ba a ce kullu hadhihi ba yace inna sam'a wal basara wal fuada in za a yi jami'i ba sai a ce kullu ha ba ko kullu hadhihi yawanci a larabci a ce kullu ula'ika ya aka yi musu amfani da ula'ika kamar mutane saboda girman mahimmancinsu a jikin mutum da kuma girman hatsarinsu wannan gabbai guda uku gaba ɗaya su ne mutum to girman hatsarinsu da girman mahimmancinsu da girman bala'insu da girman alherinsu yasa kawai sai Allah ya musu mu'amala kai kace mutane ne yace inna sam'a wal basara wal fuada aka ce ma kunne aka ce ma ido aka ce ma zuciya a jikin mutum shikenan kawai mutum din kenan sai da sai Allah ce kullu ulaika duka waɗannan sai musu amfani da damirin da ake wa mutane sai ce kullu ulaika bai ce kullu hadhihi ba don su ba kaman sauran normal abunan gabbai bane organs na jikin mutum bane a'a su muhimmancin su ya wuce da inda kake tsammani ana maganan zuciya ana maganan ido ana maganan kunne magana ta kare yana ido shi kadai girman sa ya wuce da inda kake tsammani kunne shi kadai balle kuma zuciya milaku kulli shay ita ce remote na komai to saboda haka Allah ce kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah zai tambaya akai me kace da kunnenka me kace da me ka gani da idanuwanka me ka fada da kazadinka Allah subhanahu wataala yana mana kashedi don haka wanda yake nuna yada jita jita a addinin musulunci haramun ne abinda mutum bashi da hujja yada jita jita a rayuwa tsakanin mutane ku ya ku a yada jita jita haramun ne yada jita jita yana rusa duk abinda baka tsammani yada jita jita yana kawo yaki yada jita jita yana kawo a zubar da jinin wani ba tare da haƙƙi ba in an gino akan jita jita ba a yi bincike ba yada jita jita yana so a zalunci wani a karbi dukiyarsa alhali ba bisa haƙƙi ba yada jita jita yana so a yi maganganu akan mutuncin wani ba bisa haƙƙi ba alhali ba haka bane so da ka karka yadda da yada jita jita karka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin alamomin tashin alkiyama yawan yaduwar labaran da bashi da tushe yawan yaduwan jita-jita yana daga cikin alamun tashin alkiyama as-sughra min alamati sa'a as-sughra yana daga cikin al-isha'at intisharul isha'at wato yaduwan jita-jita duk yanzu a rayuwarmu yawanci an gino akan jita-jita ne wancan ya turo wancan yayi forwarding wancan ma yayi forwarding kai forwarding a wani platform wajen mutum dubu sun gani duk gaba ɗaya ƙarya kai mutum dubu ƙarya ranar tashin alkiyama mai zaka ce a gaban Allah ana kawo labari da dumi-duminsa in ji mai fada kawai kana karantawa jikinka na rawa kawai sai kai forwarding ma'ana ka yadda labarin kai da kai forwarding yanzu kai ne da daukan nauyi duk wanda ka turawa yanzu kai ne shi kuma nasa da yayo turo maka da kai da wanda ya turawa gaba daya shi kuma iya can nasa kai kuma sai kai forwarding sama da mutum dubu a cikin wannan dubu ma kowa in yayi forwarding wa wanda ya ga dama shi ma nasa ne kowa duka sai yasa zaka gan mu gaba daya kowa in ka ganshi zaka dauka abune akwai matsala kuma ka gan mu kawai ka sa akwai matsala mai kudi akwai matsala mara kudi akwai matsala dan kasuwa akwai matsala dan waye akwai matsala wanda yake mulki ma akwai matsala wanda ake mulka ma akwai matsala da ka gan mu kawai kowa kaman yana fishi kawai idan mutum ya ganka sai kaga yana harara ne kallonka yake ne a nesa kake ne ko a kusa kake ne gaba daya bai gane ba kai ma kana masa wannan kallon shi ma yana maka wannan kallon tun ma ba a kawo wannan labarin a ciwon da aka samar da shi aka ce yana nan ba tun bai zo ba zaka ji gaba daya dama mutane kawai an zama wani iri kawai gashi nan an zama wani iri haka ake to saboda haka irin waɗannan abubuwa da suke gudana a cikin jama'a na yada jita-jita da labarai wanda suka sa mutane suka zama masu gaba da juna sakamakon jita-jita yana wanzar da gaba yana wanzar da gaba kuma yawanci jita-jita daga gurin shedan yake fitowa sai kuma gurin munafikai munafikai su suka fi jin dadin yada jita-jita don munafiki yana jin dadin yada jita-jita alama ce ta munafirci karban labari a yada ba tare da tabbatarwa ba don munafikai har gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi tsira ba sai da suka yada jita-jita akan su sai kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaza a fadi kawai ƙarya duba Aisha radiyallahu anha siddiqatu bintu siddiq amma sai da aka yada amma Allah subhanahu wataala da darajanta ya tai kaga da tsangoma yayyawa akanta sai Allah ya daga darajanta sama har abada ba wanda take da wannan darajar Aisha radiyallahu ta'ala anha tana da darajoji guda tara duk matan duniya ba wanda ta samu wannan daraja Allah subhanahu wataala ya saukar da bara'an ta min fauki sabai samawat wannan darajar kadai babu wanda yake da wannan darajar a cikin dukkan matan duniya wanda suka aka tuhume su da abu Allah subhanahu wa ta'ala ka duba Maryam mahaifiyar Annabi Isa annabin Allah ta haifa daya daga cikin ulul azmi minar rusuli amma da Allah ya tashi barranta ta ya tashi kutar da ita Allah sa Annabi Isa yayi magana yace inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya shi Annabi Isa ne yayi magana amma ba Allah bane yayi magana da kansa ba tare da shi Annabi Isa annabin Allah ne mahaifiyarsa ta haifi annabin Allah ne amma Aisha radiyallahu anha Allah da kansa ne ya dauda wainiyar magana kaga ashe darajanta ya wuce duk inda kake tsammani Allah ta innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum Aisha radiyallahu anha kaga Allah subhanahu wata'ala yana fadin abu haqqin siddiqatu bintu siddiq radiyallahu anha wa ardaha amma mutane suna maganganu wanda duk wallahi aka hau kansa da tsangwama wajen fadan ƙarya da taba mutunci da cin mutunci da ƙarirai ko akan gidansa ko akan sa ko akan dukiyarsa ko akan rayuwarsa wallahi Allah subhanahu wataala zai isa masa Allah zai isa masa so da ka wala ta kafu ma laysa laka bi ilm kar ka yada maganganun da baka da ilimi akan sa karshen ta zaka je kana yada maganganu ka jawo kanka bala'i ka taba wani bawan Allah ko ka taba wata baiwar Allah ka duba dai Aisha radiyallahu anha dukkan wanda suka taba mutuncin ta su suka fadi ita kuma ba darajar ta daga Allah da kansa ya saukar da ayi sama da aya 10 Allah ya saukar aka aika malaika jibril don a tabbatar da wanke ta aka kuma wanke ta min fauki sabai samawat sannan aka daga darajar ta sannan Allah a ƙarshen ayoyin yace ita kam gidan aljanna za ta shiga kuma ita din nan Allah ne ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama matarsa sai da Allah ya faɗi wannan yace al khabisatu lil khabisin wal khabithuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim shine shiga aljanna ita yar aljanna ce makana ya kare Allah ya samu dace ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا دك ودن أبو بوادين الله ذي تنبيع أكان سلان تاشم القيامة الله كبام لسوجي الله سبحانه وتعالى كالم لقيا تجي تجي تدر مغنغلون دبس كما تبا مسمى أكان أكان مدى الله عبس حقو إن الله الله كإدم أئيا قسيا يا أبن جدي أبن ديشا في حقو إن باين الله الله كهنا مشيغاد تقو متنشن باين الله دوكيو ينسو da mutuncin su da jinanin su Allah ka bamu ikon kamewa daga wannan wallahi ta'ala alam Allah ka kawo mana nitsuwa da kwanciyar hankali a wannan gari namu da gidajen mu da kuma sauran garuruwan musulmai wannan kasa ta mu ya Allah ka kawo mana sauki ka kawo mana saukin rayuwa halin da ake ciki a duniya gaba daya Allah ka kawo mana dauki ciwo waɗanda suka kamu da wannan ciwo Allah subhanahu wataala ka ba su lafiya mu kuma nan da ake bayani cewa ciwo ya iso Allah subhanahu wataala ka kare mu daga shi Allah subhanahu wataala ka dauke shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا دعاءي داك يا إن أنبياءك سامو دوكان wannan ciwo kamar yadda masu bayani suke bayani ya Allah ka kare mu daga wannan wallahi Allah ka kare bayinka ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allah ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu Allah ka fassaha mu cikin kaburburan su Allah ka ni'imta mu a cikin kaburburan su Allah ka hada mu da su cikin jannatul firdaus ya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da iyalanmu da zuriyarmu ka yafe mana ya rabbal alamin dukkan kurakuran mu innaka samiu qaribun mujib
استجيب الدعوات وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.